Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan ranar Litinin 18 ga watan Nuwamba shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60 a jamhuriyar Niger. Ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio na birnin kumasan kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da hantsi. Baba ya kuma kirin ne tare da Murtala Faruk sanin da muke farin cikin sake sadawa da ku a cikin wannan shirin namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa wasu mahara dauke da muggan makamai a kanin raƙuma sun kai hari suka kashe mutane 6 a garin Aljinaru a jihar Adamawa. Bayan haka Mahmud Ibrahim Kwari kuma zai shigo da shirin sana da rashin sani da rashin tayi. Baban gida Jibrin kuma zai gabatar da sharhin jaridun Najeriya. Sai kuma sakonni da kuma saurare kuka yi aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma labaran duniyar. Daruruwan daliban da suka killace kansu a wata jami'a sun yi yunkurin arcewa da safiyar yau Litinin daga ginin da suka mamaye bayan artabun da ya auku a cikin dare. A yayin da daliban suka yi yunkurin ficewa daga ginin, ɗan sanda sun rufa musu baya suna harba barkonon tsohuwa. Wakilin muryar Amurka ya ga wasu dalibai da aka kama aka tsare, waɗanda kuma aka daure hannayensu da wayoyin roba. An bi da wasansu ta gaban manema labarai a lokacin da ake ficewa da su. Tun da farko ƴan sanda sun ce suna kama dalibai akan cajin da ya danganci tada tarzoma. Babu tabbacin ko dalibi nawa suka rage a cikin ginin ko kuma nawa aka kama, haka kuma ba a san adadin waɗanda suka jikkata ba. Ƴan sanda a cikin dare sun yi gargaɗin cewa za su yi amfani da ƙarfi mai muni idan aka ci gaba da kai musu farmaki. Dalibai masu zanga-zanga sun yi ta arangama da ƴan sanda a ginin jami'ar da safiyar yau Litinin, lamarin da ya kasance tashin hankali mafi muni tun somawar zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati watanni 5 da suka gabata. Labanin ta ƙara tsunduma a cikin rikicin siyasa a jiya Lahadi, yayin da ƴan siyasa ke ƙoƙarin kafa gwamnati. Dubun dubatan ƴan ƙasar ta Labanin sun zagaya titunan birane a faɗin ƙasar suna neman a yi garan bawul ga tsarin siyasa. Masu zanga-zangar sun zargi shugabannin siyasar da cin hanci da rashawa, inda suke neman sake fasalin zamantakewa da tattalin arziki da kuma isassun ababen more rayuwa. Rikicin siyasar ya ƙara rinjayewa bayan da tsohon ministan kuɗi Muhammad Safadi ya janye daga takarar neman mukamin prime minister. A wata sanarwa da ofishinsa ya fitar, Safadi ya ce kamata ya yi a sake naɗa prime minister mai barin gado Sa'ad Alhariri a kan mukamin. Hariri ya sauka a ranar 29 ga watan Oktoba bayan zanga-zanga ta tsawon makonni. A jiya Lahadi, Hariri ya ta'allaka zanga-zangar da rashin ingancin gwamnatin jam'iyyar shugaba Michel Aoun, inda ya bayyana tsare-tsarenta da maras kan gado la'akari da rikicin da ƙasar take fuskanta. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC. Jagoran addini a ƙasar Iran ya goyi bayan matakin gwamnatin ƙasar na ƙara farashin man fetur a jiya Lahadi, lamarin da ya haifar da mummunar zanga-zanga a ƙarshen mako. Ayatollah Ali Khamenei ya zargi ɓata gari da lalata kayayyaki a zanga-zangar, wacce ta yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 2. Kalaman nasa sun zo ne a daidai sa'ar da gwamnatin ta rufe yanar gizo a duk faɗin ƙasar ta Iran a ƙoƙarin daƙile zanga-zanga a kan ƙarin farashin man da gwamnatin ta yi da kashi 50%. A wani jawabi da ya yi wa ƙasar ta talabijin, Khamenei ya ce wasu sun rasa rayukansu, to amma kuma bai yi cikakken bayani ba. Haka kuma ya umarci jami'an tsaro da su gudanar da aikinsu. Bayan jawabin nasa, ma'aikatar binciken asirin ƙasar ta ce an gano manyan waɗanda suka kitsa tare tarzomar, kuma ana ci gaba da ɗaukar matakin da ya dace. Zanga-zangar ta haifar da matsin lamba ga gwamnatin ƙasar ta Iran, yayin da take fama da takunkumin ƙasar Amurka da ke daɗa tauye ƙasar bayan da shugaba Donald Trump ya fitar da Amurka daga yarjejeniyar makamin nukiliyar Iran da manyan ƙasashen duniya. A ƙarshe ƙasar Iraki kuma an kashe ɗan zanga-zanga ɗaya tare da raunata wasu fiye da 30 jiya Lahadi a wata sabuwar arangama a kan wata babbar gada a Bagadaza. A yanzu haka masu zanga-zangar sun mamaye gadoji uku da ke tsallaka kogin Tigris ya zuwa yanki mai cikakken tsaro na fadar gwamnatin ƙasar. Zanga-zangar da ta soma tun a watan Oktoba saboda ƙarancin aikin yi da ababen more rayuwa ta faɗaɗa ya zuwa zargin rasawa da rashin daidaiton arziki. Masu zanga-zangar na neman yin garan bawul na ɗaukacin gwamnati. Zanga-zangar ta kuma faɗaɗa a wajen birnin Bagadaza ya zuwa birane a kudanci da kuma tsakiyar Iraki, inda masu zanga-zangar a faɗin ƙasar suka toshe tituna tare da hana hada-hadar kasuwanci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, wasu mahara ɗauki da muggan makamai a kan raƙuma sun kai hari suka kashe mutane shida a garin Aljinaru a jihar Adamawa, wanda a baya ishafa mayar da hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Lamarin da ya fitar da wasu mazauna jihar daga gidajensu suka nemi mafaka a wasu jihohi a cikin ƙasar. Ga dai ƙarin bayani daga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz.
Kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da yadda suka bayyana, wasu mahara ne a kan raƙuma suka jire mikiya a garin Aljinaru da ke da tazarar kilomita 35 daga garinsu a jihar Adamawan, inda ma suka barnata amfanin gona da kuma yi wa wasu mata fyaɗe, kana kuma suka kashe wasu 'yan sa-kai na maharba su shida da suka kai ɗauki. Maharan na kuwa ɗauke ne da muggan makamai da kuma manyan bindigogi, wanda kuma kawai yanzu ba san ko shin makiyaya ne da ke wucewa ba ko kuma mayakan Boko Haram ne ma suka sauya salo. Muhammad Modibo Tola na cikin shugabannin haɗakar ƙungiyar 'yan sa-kai na maharba a jihar Adamawan ya ce sun kalu da kisan da aka yi wa maharbansu, to amma ko ba gudu ba ja da ba a taimakon da suke yi.
Eh, gaskiya ba mu ji dadin faruwa da wannan abun, labarin yadda ya faru gaskiya ba dadi.
Wannan zai sa guwansu su yi sanyi?
A babu ko kadan ba zai sanyi ba, sai dai ma zai kara mana karfi ne domin kwantar da tarzo ma taimakawa hukumar tsaro. Sai ma ko ka san kamar kuma maganar abun hawa har yanzu dai mutane mu ba shi, domin muna jin labari na cewa dai an kawo abun hawa batun taimakawa har yanzu dai ana neman taimakon sa, domin ba abun hawa ko kuma ba wani toci ko batiri da iri makamantan wannan aiki dai ba zai tafi yadda ake so ba.
Shi ma da yake tabbatar da wannan harin da aka kai, kakakin ƴan sandan jihar Adamawa DSP Suleiman Yahanguroje ya ce tuni ma aka ɗauki mataki game da kuraren irin waɗannan 'yan bindiga.
Bindiga su ga masu wanda ake kyautata zato masu wucewa, sai suka kiro shi gingonansa suna mai tadi, sai ya kiro wasu su zo su taya su su kore su. To su hudu suka tashi suka hau mashin suka tafi, su maharban suka shiga dajin domin su yi farautan, sai aka same su an kashe su gaba ɗaya. Aka ɗibi gawakinsu ta gefen su wani daji ta karka gefen su wannan maharba sun yunkuro domin su kamo wa'inda suka aikata wannan mummunan abu, sannan kuma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a gudanar da bincike mai ƙarfi.
Maharan nan sun zo ne a kan raƙuma, kuma wannan na zuwa ne a lokacin da ake kyautar da tankan cewa mayakan Boko Haram suna sauya salo, suna shiga, sun ma shigo wasu wurare. Kaman hukumomin tsaro me kuke a Adamawa?
To yanzu dai mun ɗauki matakai wanda ya kamata su sa, mun naɗa kwamiti yanzu wa'inda za su taimaka su sassaya mana iyakoki.
Wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da jama'a ke kasa bacci sakamakon matsalar tsaro da suka hada da masu garkuwa da jama'a, da bayanai ke cewa sun kafa sansanoninsu a kan wasu duwatsun jihar. Kuma kwa cikin kwanakin nan gwamnatin jihar Adamawan ta sayo wasu motoci da kuma baburan hawa da nufin taimakawa hukumomin tsaro, ko da yake kawai yanzu 'yan sa-kai na maharba da sauran ƙungiyoyin sa-kai ba kotuna da su ba. To wai ko me ya kamata ake yi wa waɗannan 'yan sa-kai da ke taimakawa? Malam Umar Dan Kano wani manazarci ne a haka tsaro.
A gaskiya 'yan sa-kai da 'yan bizinta suna taimakawa ga harkar tsaro a ƙasar nan, saboda tunda ƙasar nan ta samu kanta cikin matsalar Boko Haram sune kan gaba. Wanda nake ganin gwamnati ya kamata ya shine a ba su kulawa ta musamman, wato kulawa ta musamman kamar ba su kayan aiki, a ƙara musu bita wanda za su samu ilimi yadda za su fito ma abokan gaba, sannan kuma ya zama na dan allowance da ake ba su an ƙara shi. So kaga idan ana samun haka za a samu ƙaimin ƙarfin su zai ƙaru, saboda kaga an ba su kula ta musamman in gwamnati ta shigo cikin harkar kuma aka tsaida doka da za a tallafa musu saboda komai yana da kyau zaman akwai goyen bayan doka ta san da zaman su so wannan ina gani a ra'ayina zai bada gudunmawa musamman wanda su a matsayin su na yan adam su ma za su tabbatar lalle an ba su kulawa ta wannan harka da suka nika rayuwarsu
Malam Umar dan Kalmun dan jarida kuma nazarci haka tsaro a Najeriya Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
Kuma da Allah a gaida Ibrahim Abdul Aziz kafin mu kai ga shirin mu na gaba bari mu ci gaba da shagatawa da wannan wakar da fatan an shakatar da wannan wakar shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 2 ne da minti 12 na dare a nan Washington ga shirin mu na gaba
amma ba bi sa shashan ke ma kana ba bi sa sakar ke ba kuɗi a fashe da hanya
Masarare assalamu alaikum hukumomi a Kano na shirye-shiryen bude kasuwar baje koli ta duniya karo na 40 a daidai lokacin da masana tattalin arziki ke ci gaba da fashin baki game da makomar makwabtan Najeriya biyo bayan matakin hukumomin kasar na rufe bodojin su na sandauri sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragama shirin Madalla masu ware a ranar talatar makon gobe ne idan Allah ya kai mu za a yi bikin bude kasuwar baje koli ta duniya a Kano karo na 40 daidai wanda cibiyar kula da harkokin kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano wato Kasima ke shiryawa a kowace shekara A bana dai cibiyar ta Kasima ta gayyato ƴan kasuwa da kamfanoni da cibiyoyin harkokin cinikayya daga ƙasashe kimanin 150 daga nahiyar Asiya da Turai da Gabas ta Tsakiya da kuma gida Afirka. A hannu guda kuma a cikin gida Najeriya fiye da kamfanoni 500 ne ake sa ran za su halarci baje kolin ta duniya a Kano. Kamar yadda mataimakin shugaban cibiyar ta Kasima Ambassador Usman Darma ke fadi.
Za mu fara baje koli in Allah ya samu na raye ranar 26 za mu bude ta. Za mu official opening kuma ranar 30 ga wata. Za mu rufe in Allah ya kai mu officially ranar 10 ga watan Disamba.
Tunda ka ce kuna shirye-shirye akwai wani sauyi da muka saba ganin kasuwar baje koli da ake yi musamman a Kano din nan an ce bana shine karo na 40.
Gaskiya akwai sauyi da dama. Shi baje koli daman ba dan asiya asiyar ake yin sa ba shi ma sai da sayarwa yana cikin abin da ake yi baje koli muhimmancin sa a ƙara wayarwa da al'umma kai bisa wasu sababbin abubuwa da suka shigo wanda al'umma za su yi amfana a kansa a wannan kasuwa ta baje koli ta 40 hukumomin gwamnatin tarayya za su halarci wannan kasuwa za su ƙara wayarwa da al'umma kai irin abubuwan da suke gudanarwa don al'umma su amfana ga tsare-tsaren gwamnati akwai tsari da muka yi a lokacin da mu gudanar da seminar a wannan kasuwa akwai abin da muka yi creating abin da ake kira business clinic za mu gayyato stakeholders masu ruwa da tsaki akan harkar kasuwa da masana'antu da aikin gona za mu ga yato ita kuma hukumomin da suke kula da wannan abu waɗanda za su iya ba da shawara yaya za a yi a gyara wannan abubuwa don ƙasa ta ci gaba arziki ya ƙara bunƙasa a wannan ƙasa ta mu.
Wannan tattaunawa ko musayar ra'ayi da za a yi gaba ɗaya daga farkon kwanakin kasuwar har ƙarshen ta ne ko kuma a wata rana aka keɓe?
Daga ranar da aka official opening.
A hukumance aka buɗe?
A hukumar aka buɗe kamar 30 ga wata. Za mu fara wannan tsare-tsare daga ɗaya ga wata. Za mu fara yi, za mu ɗaga kwana ɗaya sai uku ga wata, za mu ƙara ɗaga kwana ɗaya biyar ga wata, za mu ƙara kwana ɗaya bakwai ga wata, sannan za mu rufe a tara ga wata.
Bayan ita wannan musayar ra'ayi da za a yi, wadda watakila shi ne a karon farko da kuka shigo a jadawalin ita wannan kasuwa, akwai wani abu sabo ne tunda muna maganar watakila sauyi da aka kawo na yanayin shirya kasuwa da tafiyar da ita?
Akwai hukumomi da muka yi magana da su a tsare-tsaren da suke yi, akwai hukumomin za su ba da one stop shop kamar CAC. Za su ba da one stop shop a wannan baje koli, kuma mun roke su
menene one stop shop,
duk abin da za a yi a yi shi a lokaci guda. A ranar za a duba take, za su yi maka rijista, su cike duk abin da ya kamata, a sallame ka a wannan lokacin, za su ba ka satifiket. Manufar hakan ƙara sauƙaƙawa 'yan kasuwa da al'umma wajen gudanar da kasuwancinsu. Dalili, idan duk abin da ake yi, ita gwamnati tana ƙoƙarin abin da ake kira ease of doing business, sauƙaƙa hanyoyi. To mu kuma a matsayinmu na masu ruwa da tsaki a cikin sha'anin tattalin arziki, duk hanyar da muka ga za ta ƙara taimakawa wajen gudanar da kasuwanci da sana'o'i, ita muna ba ta muhimmanci kwarai da gaske.
Tunda kasuwar duniya ce, watakila mai saurare zai ayyana cewa za a iya samun baki daga ƙetare. Akwai wannan tsarin?
Akwai baki da yawa da za su zo wannan baje koli. Akalla muna expecting ɗin ƙasa kamar 150, wasu daga ciki ma kayansu ya sauka yana wannan filin baje koli.
Daga ina waɗannan nahiyoyi?
Akwai America, akwai Pakistan, akwai India, akwai Masar, akwai Bangladesh, akwai kasashen Afirka irin Senegal, Niger da Mali da makamantansu.
A hukumance za su zo ko kuma kana nufin kamfanoni ne daga waɗannan kasashen za su halarta?
Kamfanoni ne daga wannan kasashen za su halarta. Akwai kuma waɗanda kasashen za su zo a hukumance.
Ambasada Usman Darma kenan, mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano a Najeriya. Yanzu haka kuma masana harkokin tattalin arziki daga ciki da wajen Najeriya na ci gaba da fashin baki game da makomar kasashe makwabtan Najeriya kan matakin hukumomin kasar na rufe bodojinsu na tsandauri. Dr. Soli Abdullahi ƙwararre ne a fannin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar, kuma ya yi tsokaci game da wannan batu a tattaunawa su da abokin aiki Sile Mummuni Barma.
In dai zamanto ku ne za ku zuwa ku yi oda kayaki kasashe kamar Nigeria, ku je ku kawo kasashen ku da a saida, kenan ku ne za ku dandana ku da ku. Yau in kai in minista namu na kasafin kuɗi ya ce Nigeria za ta asara miliyar 40, in kayi da aka yi abin da mallata asara Nigeria ya kai haka nan, saboda mu ne muke zuwa mu debo kaya daga Nigeria. In muka debo kaya daga Nigeria, masu kuɗin mu suka debo kaya, za su zawa bakin iyaka zo wurin custom ya dauki haraji bisa su, ka gane ko? Sannan gwamnati ta samu kuɗin shigowa. Kenan tunda wannan shigowar kaya nan Nigeria babu ita, kenan tilas za a samu wannan gidi na kuɗi wanda ba shigowa ba cikin aljihun gwamnati, saboda 'yan kasuwan nan ba su kwaso kaya ba, ka gane ko? Haka kuma abinda gwamnatin Nijar za samu ta 'yan kasuwar da suke ɗauka kaya, musamman kaya mai ake ɗauka nan wurin wajen abinci ne, a ɗauki hatsi, a ɗauki dawa, a ɗauki wake, a kai bisashe Nigeria, ta nan ne kuma gwamnati ke samun kuɗi. To shi ma kanshi tunda an tsaida, kenan wani ma ana samun giɓi, kenan tili za a samu babban giɓi wanda ya hima wannan misali wanda gwamnatin Nijar ya bada. Shi yasa Barma, ya kamata mita ka tsantsan mu ma kanmu kiyamun laili, mu daidaita sahu, saboda gwamnatocin mu su dauki matakai na cewa sun kirkiro ko kuma sun san bada hanyar kirkirowa kasashen mu na kamfanoni wanda suke sarrafa kayayyaki wanda ko da wani lokaci aka samu wata matsala da wata kasa ba za mu samu da taudin radadi ba na ganin wannan rihi wanda aka yi na abin boda ya ja mun wani shari wani shine haka ta gani ana jan hankalin kasar Niger ta kowane fanni ya zamanto mun samu isasshen makamashi na wutar lantarki saboda kaga irin wannan hanyoyi ne wanda zai sawa mu da mil akari mu yi wabasawa mu ce a gaba akwai matsala saboda yau babu mamaki yanda kaga Nigeria nan ta dauke tarihi bodata haka za a tashi wata rana ba a hwata ya zamanto Nigeria ta hana Niger wuta ta lantarki shi yasa tun yanzu shugabannin kasashen mu ya kamata su hankalta da wannan su san cewa ya kamata mu ma mu zamanto muna da wato independent bisa irin wa'annan abin kamar makamashin wutan nan kuma akwai halin yin shi ta yin makamashin wuta ta hanyar rana gashi nan muna da hilaye a tabarkalla alhamdulillah kasashen agar da kasashen tawa inda ake iya zuwa a azar batalia ta fano wa'annan wato mu bayyana nan su to ana yin shi saboda mu zama independent mu zama muna da incin kanmu bisa harkar wuta fasu wuta abu ne wanda ke da muhimmanci cikin tattalin arzikin kasa
wasu na ganin shi matakin nan na gwamnatin Najeriya zai iya sanya masu fasa kwauri bullo da wasu sabon dubaru ko kuma hanyoyi na fasa kwauri
to shi dan adam ai ba mahaukaci bane ba kun ba dabba bane dabba ce in ka rugo in ka zo ka ƙarme ta wuri kaga ne ko ko mahaukaci ka hana shi wani abu baya da husaha baya da wannan lissafi na cewa ga irin kuma hanyar da zai kamata ya bi yau abinda aka yi ai shi yasa ma nake son in kwatanta maka cewa wannan kasafi da ko lissafi da gwamnatin Niger ta yi lalle gwamnatin Niger ita ce ba ta samu kuɗin wannan shiga ci aljihunta amma yau su talakawa wanda suke bisa wannan boda wanda take da tsawon kilometer 2,500 ai su sun samu yanda suke sarrafa rayuwarsu sabon yanayi yayin da su kauce ma wannan dokoki wanda gwamnatin Nigeria ya dauka saboda ya hana su cin gajiyarsu ta kotu sahiya tunda akwai wa'anda ba su rayuwa sai da wannan in suka tashi ba su san ko ba sai da su je Nigeria su dauko wani abu su kawo cikin Niger in ka dauka kasar Tawa kasar Maradi kasar Difa da nan kasar Doso dukkan su in suka tashi akwai miliyoyin yan Niger wanda ba su san komai bancin su je Nigeria da sahi ita ce su shine abin dangantaka su na kasuwanci kuma ba abin da tsayawa su sun san yanda suke sarrafawa ai na gani kwanaki an yi wani rahoto jaridar Niger wannan ta gwamnati ta yi wani rahoto na kasar kwani yanda mutane suke da maradi yanda mutane suke samun dubaru bisa motuna bisa jakkuna bisa kabu-kabu akwai hanyoyi da yawa wanda suke yi suna hudda ma kansu wato kike ga
Masu rare ƙarshen shirin darsin tayi ne kenan zuwa madadin ambassador Usman Darma na hukumar Kasima a Najeriya da Dr. Sule Abdullahi masanin tattalin arziki a jamhuriyar Niger sai kuma abokin aiki Lemun Muni Barma Mahmud Ibrahim Kwali da shirya na gabatar da cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
to madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali yanzu kuma ga kadan daga cikin sharhin jaridun Najeriya sharhin jaridar ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar ta ruwaito jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP ne tana Allah wadarai da zaben da aka gudanar a jihohin Kogi da kuma Bayelsa a ƙarshen mako a sanarwar da kakakin jam'iyyar ta PDP Mr. Kola Olugbodiyan ya fitar ya bayyana zaben da aka gudanar a waɗannan jihohi da cewa za su yi daidai ne kawai da zamanin Hitler a ƙasar Jamus ko kuma mulkin Samuel Doe a ƙasar Liberia jam'iyyar ta PDP inji jaridar The Punch ta bayyana takaicin yanda jam'iyyar APC mai mulki ta maida hannun agogo baya a tsarin demokradiyyar Najeriya inda a cewarsu take gudanar da mulki irin na kama karya sai kuma jaridar Blueprint a daya daga cikin manyan labaran jarida na cewa kawai yanzu dai bisa sakamakon zaben da ya isa hannun hukumar zabe a jihar Kogi na nuna cewa gwamna mai ci na jam'iyyar APC shine ke kan gaba akan sauran abokan hamayyarsa na jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar
NCP sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo da data ruwaito masu sa ido na kasa da kasa a karkashin kungiyar ofisoshin takadancin kasashen waje a Najeriya na bayyana rashin jin dadi da yadda aka gudanar da zabuka a jihohin Kogi da kuma Bayelsa masu sa ido wanda suka fito daga ofisoshin takadancin Austria da kungiyar tarayyar Turai da Jamus da Ireland da Netherlands da Britania da kuma kasar Amurka inji jaridar The Premium Times sun bayyana fargaban yadda aka amfani da karfi a wasu gurare wajen tursasawa masu zabe ko kuma sayan kuru'u da kuɗi da kuma sace akwatunan zabe sai dai masu sa ido na kasa da kasa inji jaridar Premium Times sun yaba da yadda masu zabe suka fito tare kuma da nuna sha'awar su na gudanar da zabukan a jihohin guda biyu ita kuwa jaridar Guardian ta ruwaito dan takarar jam'iyyar PDP ne na gwamna a jihar Kogi Alhaji Musa Wada na bayyana rashin amincewarsa da sakamakon farko da aka fara samu na zaben da aka gudanar na gwamna a jihar ta Kogi jaridar Guardian da ta ruwaito Mr. Wada na cewa zai dauka kara a kotun sauraron kararrakin zabe da za a kafa a nan gaba sai kuma jaridar Disje jaridar ta Disje da ta ruwaito cewa dan takarar jam'iyyar APC a zaben gwamna da aka gudanar a jihar Bayelsa Mr. David Leon shine ya lashe zaben gwamna da aka gudanar a jihar ta Bayelsa mai arzikin man fetur kuma jiha ga tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan Mr. Leon ya samu nasara ne a kan babban jam'iyyar da ke mulki a jihar ta PDP a karkashin dan takarar ta sanata Ronnie Diri shugaban hukumar zaben na wucin gadi Professor Faraday Orumoyense wanda ke zama mataimakin shugaban jami'ar Benin shine ya bayyana wanda ya samu nasara a wannan zabe da aka gudanar babin ya jibrin mai Amurka daga Najeriya
kuma da Allah gaida baban gidan jibrin yanzu kuma ga kadan a cikin sakonni da kai kuma na
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa Najeriya ra'ayi na da zan bayyana game da zaben da aka yi a jihar Bayelsa da Kogi hakika an samu kurakure to amma irin abubuwan da ya faru a Kogi hakika mun gamsu da yadda hukumar zabe ta gudanar da zabe sai dai abin da bamu ji daɗi ba irin yadda al'ummar ƙasa al'ummar jiha suke kashe junan su sakamakon harkar ya ku siyasa
sunana Lawal Abubakar godin ga wanda an kai sani da MD Lawal mai bulo duniya gidan jidali general Kafras Sokoto state godin ga local government zan bayyana ra'ayina dangane da zaben Bayelsa da an kai jiya babu shakka wanga zabe ya taho da shawa wannan ya nuna cewa al'ummar Najeriya daban-daban musulmi da kabilu da kristoci suna zaben a ganin sun ka gari musu mafita
Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gaskiya babban audita general na kungiyar muryar talaka na Najeriya ina taya Aliyu Mustafa Sokoto samu mukamin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka da fatan ubangiji Allah ya sa a yi lafiya Allah ya sa a gama aiki lafiya
to wa da lafiya gaba da aiko mana sakonnin nan to lokaci ya kai kuma mu kawo muku takaitattun labaran duniya
to baba daruruwan daliban da suka killace kansu a wata jami'a sun yi gurin arcewa da safiyar yau litinin daga ginin da suka mamaye bayan artabun da ya auku a cikin dare labanin kuma ta kara tsunduma a rikicin siyasa a jiya Lahadi yayin da yan siyasa ke kokarin kafa gwamnati dubun dubatar yan kasar ta Lebanon sun zagaye tituna wato na birane a fadin kasar suna neman ayi garan bawul ga tsarin siyasa jagoran addini na Iran ya goyi bayan matakin gwamnatin kasar na kara farashin man fetur a jiya Lahadi lamarin da ya haifar da mummunar zanga-zanga a ƙarshen mako
to duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai can da asali ya zaje wasu abokan aikin mu da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu da zamani din kowa da kowa din sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Murtala Faruk sanyi na da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsin Jimmy Cook baba ya kuma ke rini daga nan Washington yake sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum